الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يورانا الثلاثة حكو رمضان على تاريخ 30 كتبت هجرية ومثلا تنجا وشن ديار جوجو جيد وهو مشاروك الميلادية ونشين درس من أبدا مثلا الخلفاء الراشدون تكي أجيجي شكين برنين لينجس kudu maso yammacin Najeriya, wanda muke tafsirin Al-Qur'ani mai girma da sharhin ma'anoninsa daga cikin suratul Anfal, wanda idan ba manta ba muna cikin darasi na farko a cikin surar, wanda muka yi masa zama uku kenan, aya ta ɗaya zuwa aya ta huɗu. Mun kusa kaiwa ƙarshe insha Allah. Mashiga darasi da duka nan muna da tambayoyi kamar haka. Assalamu alaikum malam, akan haɗin kan musulmai ne, shin idan aka taɓa ɗan ɗariƙa a matsayina na ɗan ahlu sunna zan iya na nuna ɓacin raina wurin ɗaukar banza ko wani abu makamancin haka? To, idan dai aka taɓa musulmi, kowane irin musulmi ne, ko da wannan musulmin yana aikata wani aiki na fasikanci wanda addinin musulunci bai yarda da shi ba, in dai aka taɓa wani abu da ya shafi mutuncinsa, to haƙƙi ne na ɗan uwansa musulmi ya kare shi akan wannan haƙƙin. Sai dai in ya zanto kare shi akan wannan haƙƙin taimakawa ƙarya ne. Ya tabbata a cikin ma'ajin tsabarani talata, al-mujamul kabir, al-mujamul awsat da al-mujamul sarir, daga Abdullahi ɗan Umar Allah ya ƙara yarda a gare shi, a cikin dogon hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa man satara an awratil muslimi satara Allahu awratahu, duk wanda ya sitirce al'aurar ɗan uwansa musulmi, shi ma Allah zai sitirce al'auransa. Wanda kuma duk ya tashi zabba an irzi a ƙihil musulun, ya ga an taɓa ɗan uwansa musulmi ya tashi tsaye ya kare mutuncin ɗan uwansa, to Allah subhanahu wa ta'ala zai masa kaza da kaza. Manzo Allah subhanahu wa ta'ala a cikin hadisi irin abin da za a yi masa na 19 da arziki. To a nan kawai musulmi aka ce, shi kuma musulmi wanda ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah, a ɗan ɗariƙa a irin ma'anarta da muka sani shi ne wanda yake bin wani tafarki da yake zuciya wannan tafarkin zai kusanta shi zuwa ga Allah, kuma yake ganin zai iya samun tsira ta hanyar tafarki. Wanda mu a fahimtar mu kuskure, tafarkin da ya kamata mutum ya bi shi ne tafarkin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, musamman kuma a ɗariƙu ana zuwa da wasu abubuwan da suka saba wa addini, na wasu kalmomi da ake yi a matsayin zikiri, wasu ɗariƙun suna da kiɗe-kiɗe, wasu ɗariƙun suna da aƙidar cewa akwai wani abu da in an yi Allah yana zuwa wajen ko manzon Allah yana zuwa wajen, to wannan a wajen mu saƙo ne. Da yawa daga cikin su suna yin abubuwan da a gurinmu sun kai haddi na fasikanci, da bid'a fasikanci ce takan hana ma a karɓi hadisin mutum. To amma duk da haka kuma mutum zai zuri halatta a gare mu. Kaya halitta ni da kai mu zauna mu ci namu, in muka ci namun su Allah zai zaka mu zuraha a kiyama. Kamar yadda zai halatta ka ci naman ahlus sunna ɗan uwanka ba, to haka zai halatta ka ci nama na ɗan uwa na wanda yake ɗan ɗariƙa ba. Kamar yadda zai halatta ka taɓa zuciyar ahlus sunna ba ko ka ci mutuncinsa, haka shi ma wancan tsakaninka da shi na ɗari masa addu'a a bayan gidansa, ka roƙa masa Allah ya shirya da shi. Na biyu kuma bayyana masa gaskiya gwargwadon iko da hikima da kuma jurewa da haƙurin da haƙuri da wautar da zai iya haka watakila. Idan kuma ya zanto yana tsare ya tace gaskiyar ya ƙidi, to a ci gaba da tsayar masa da hujja tare da musu da shi da tattaunawa da lafiya a hasar, ba don kuma zai don waɗanda suke tare da shi su fahimci cewa hanyar da yake kai ba a daidai take ba. Idan kuma su ma ba su fahimta ba, to idan ku ɗauke nauyin ku a wajen Allah ne, Allah ya nuna lillahi ala lillahi hujja. To amma duk da